This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31.49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio a amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Danol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraro, tare da fatan kun tashi lafiya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Sahabu Imam Aliyu wanda zai karanto mana kanin labarai.
Jamhuriyar Congo ta yi ƙuri'ar raba gardama mataki da zai baiwa shugaban ƙasar damar takara wa'adi na uku. An gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin ƙasa a ƙalla ƙasashe daban-daban hudu a jiya, biyu daga cikinsu a nahiyar Afirka. A Turai kuma yayin da suke laluben hanyoyi da za su takawa tururuwar da bakin haure ke yi zuwa nahiyar, har yanzu babu kakkautawa kan wannan al'amari.
To, bayan kun gama shan labarin duniya, shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa jami'an hukumar Alhazai umarnin ci gaba da kasancewa a Saudi Arabia na wasu 'yan kwanaki domin ƙara tantance ainihin yawan alhazan da suka rasu. Ƙungiyar Bring Back Our Girls ta yi zargin cewa gwamnatin Najeriya tana shirye-shiryen kawo sojojin haya domin yaƙi da 'yan Boko Haram. Bam ya tashi a unguwar Jimtilo Maiduguri ya kashe mutane hudu. Kada kuma a mance, kamar kowace ranar Litinin, za mu gabatar da ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jamhuriyar Congo ta yi ƙuri'ar raba gardama kan shirin yin kuskurima ga tsarin mulkin ƙasar. Matakin da aka yi jiya Lahadi idan ya tabbata zai baiwa shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso damar takara wa'adi na uku. Kuskurimar da ake ƙudurin za ta kawar da wa'adin mulki sau biyu da aka ƙayyade a tsarin mulkin ga masu neman shugabancin ƙasar. Haka ma kuskurimar za ta kawar da hani ga waɗanda suka yi shekaru 70 daga takarar shugabancin ƙasa. Shi kuma shugaban Nguesso yanzu haka ɗan shekaru 71 da haihuwa ne. Ana sa ran samun sakamakon zaɓe wani lokaci cikin makon nan. Masu adawa da shugaban Nguesso sun yi kira ga jama'ar ƙasar su ƙauracewa ƙuri'ar raba gardamar. Rahotanni ma daga Brazzaville, babban birnin ƙasar, suna nuni da cewa mutane ba su fito sosai ba. An kashe akalla mutane hudu lokacin zanga-zangar nuna adawa da ƙuri'ar raba gardamar a babban birnin ƙasar ranar Talata da ta shige. Shugaban Nguesso ya yi nasara a zaɓuɓɓuka daban-daban da aka yi takaddama a kansu a shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2009. Ya mulki ƙasar a matakai daban-daban cikin shekaru 36 da suka wuce. Shi ne shugaba na baya-bayan da ya nemi yin tazarce, galibi suna fuskantar matukar zanga-zanga daga al'ummarsu.
A halin da ake ciki kuma, an gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasashen duniya daban-daban a jiya Lahadi. Domin jiya Lahadi, 'yan ƙasar Tanzania suka yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisa, a zaɓen da ake gani da wuya a ce ga wanda zai kai labari kai tsaye a ƙasar da ke gabashin Afirka. Wakiliyar muryar Amurka Jill Craig ta ziyarci rumfunan zaɓe masu yawa a birnin Dar es Salaam. Ta ce an gudanar da zaɓen cikin lumana ba tare da cikas ba, ba kuma tarzoma. Jam'iyyar CCM wacce ta daɗe tana jan ragaban mulkin ƙasa tana fuskantar matsin lambar ta gaggauta yin ayyukan da za su kawo ci gaba ga ƙasar cikin hanzari, kuma ta tunkari matsanancin talauci da al'umma suke fama da ita. Duk da haka, masu fashin baki sun ce za ta samu nasara. Jam'iyyar ta fuskanci hamayya daga gamayyar jam'iyyun masu adawa waɗanda suka tsaida tsohon Prime Minister ƙasar Edward Lowassa. A Ivory Coast ma, 'yan ƙasar sun jefa ƙuri'a zaɓen shugaban ƙasa jiya Lahadi. Shugaban ƙasar mai ci yanzu Alassane Ouattara, wanda ake gani babu tantama zai samu nasara, ya ce yana son samun gagarumin rinjaye a zagayen farko. Ana kallon zaben na jiya a zaman jarrabawa ga ƙasar, bayan da tarzoma da ta biyo bayan zaben da aka yi a ƙasar shekaru biyu da suka wuce, har aka halaka mutane aƙalla 300,000. 'Yan takara shida ne suke ƙalubalantar shugaban ƙasar ɗan shekara 73 da haihuwa. Su ma 'yan ƙasar Haiti sun yi zaben shugaban ƙasa, ƙasar da ta fi kowace talauci a nahiyar Amurka. matakin da zai baiwa kasar damar kawar da mummunan rikicin siyasa a kasar. Rahotanni sun ce mutane sun fito kwansu da kwarkwatar su a zaben da fiye da mutane 50 suke takarar shugabancin kasar. A Turai kuma jam'iyyar PIC ta kasar Poland ta ayyana kanta a zaman wacce ta samu nasara a zaben wakilan majalisar da aka gudanar jiya Lahadi, bayan ta yi watanni tana yakin neman zaben cewa za ta kara kashe makudan kudade domin kyautata jin daɗin jama'a da nuna adawa kan amfani da takardun kudin euro da kuma nasar takobin cewa ba za ta baiwa musulmi waɗanda suke gudun hijira mafaka a cikin ƙasar ba.
A yayin da yan gudun hijira da bakin haure daga kasashen Syria da Afghanistan da wasu suke ci gaba da tururuwa zuwa yammacin Turai ta bi cikin kasashe da suke yankin Balkans ba tare da kakkautawa ba, shugabannin kasashen Turai waɗanda suke taro a birnin Brussels suna tunanin tura jami'an tsaro kan iyaka su 400 tare da girka sabbin wuraren tantance mutane idan kasashen da bakin hauren suke fara zuwa suka daina kyale bakin hauren shigewa zuwa wasu kasashen, kamar yadda sanarwar daftarin taron ya nuna. Hakanan shugabannin za su tattauna kan shirin tura ƙarin jiragen ruwa daga gabar ruwan Girka, kuma su amince ba za su tura bakin haure daga wata ƙasa zuwa ɗayar ba ba tare da amincewa ba, kamar yadda daftarin taron ya nuna da kamfanin jillancin labarai na kamfanin Reuters ya gani. Karamin taron kolin na shugabannin kasashe da suke tsakiya da gabashin Turai, shugabar Jamus Angela Merkel ce ta nema a yi saboda ta nuna damuwa kan lafiya da makomar yan gudun hijira ganin lokacin hunturu ya karato wadda a Turai yake zuwa da kankara.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Bashar al-Assad na ƙasar Syria ya sake nananta ƙudurinsa na mai da hankali wajen kawar da barazanar 'yan ta'adda a ƙasarsa. Shugaban wanda ya magana jiya Lahadi ya ce hakan ne zai kai ga samar da maslaha da 'yan ƙasar suke nema ga rikicin siyasar da ta'addabe su fiye da shekaru 4.5. Shugaba Assad ya bayyana haka ne lokacin da wata tawagar wakilan majalisar dokokin Rasha suka gana da shi a birnin Damascus. Wani dan majalisar dokokin Rasha ya ce Assad ya ce a shirye yake gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa, muddin shi ne buƙatar 'yan ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a tattaunawa da ya da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov ta wayan tarho sun yi magana a kan damar ƙulla yarjejeniyar sulhu a Siriya tare da goyon bayan hukumomin ƙasa da ƙasa da zai kunshi hukumomin kasar da kuma 'yan hamayya waɗanda suke kishin ƙasa.
Donald Trump wanda yake neman jam'iyyarsa ta Republican
labarin duniya kenan kuka gama ji. Kammala kwashe alhazan Najeriya daga Saudi Arabia, to amma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya baiwa hukumar alhazai umarnin ci gaba da kasancewa a ƙasar domin ƙara tantance yawan alhazan da suka rasu, kamar yadda wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya yi kumana da rahoto.
Hukumar alhazan Najeriya ta ƙara tabbatar da ƙarin alhazai da suka rasu a hanyar tafiya jifar shedan da ya haura adadin mutum 201, kamar yadda aka bayyana a alƙaluman baya. Sai dai cikin mutanen akwai wasu 'yan Najeriya mazauna Saudiya da babu cikakkun bayanai a kansu waɗanda su ɗin masu rasa rayukansu. Shugaban hukumar alhazan Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad da ya zo bankwana da rukunin alhazai na ƙarshe da suka dawo Najeriya a ƙarshen makon jiya ya ce zai zauna da sauran manyan jami'an hukumar a Saudiya da taimakon jami'an jakadanci don tantance duk adadin alhazan da suka riga mu gidan gaskiya.
Bisa umarnin shugaban ƙasa za mu tsaya domin ƙara tantance 'yan uwanmu da ba a gani ba, sannan mu fitar da wannan alƙaluma, saboda za ka samu ga suna na ɗan Najeriya ne amma ba lallai ne ya zo aikin haji ba, ko dai mazauni ne a nan, ko kuma ɗalibi ne a nan, ko kuma aiki yake yi a nan, ko kuma wanda ya zo umra ne bai koma ba. Kaga duk waɗannan abubuwan shi ne muke ƙoƙarin mu kiyaye, kada mu ba da bayanin abin da yake ba haka ba, amma waɗanda muka tabbatar da mun tace cewa alhazai ne sun zo aikin haji, don Allah ya so ya da zuwa gobe za mu sanar da ku, ko da kuna Najeriya cewa ga sababbin alƙaluma. kalma da muka samu.
Hukumar Injibarista Mukhtar ta koyi wani darasi daga wajen wata hajiya yar jihar Kwara da yace hakan zai sa a raba wa duwal hazai a badi layin wayar salula da za a rika aika musu sakonni wani lokacin da gargadi.
Dai daga cikin ma'aikatan mu aka yi mishi waya aka ce an ga wata hajiyar Najeriya ta bata. Aka fadin da take suka je ita bata jin Hausa, bata jin Fulatanci, bata jin Turanci, Yarbanci kawai take ji. To cikin su akwai wanda yake jin Yarbanci. Sai tambaye ta mama an ce kin bata tace ita ba bata ta yi ba. To amma zaki gane hanyar gida tace ba za ta gane hanyar gida ba. Sai to amma kin bata mana tace ita ba ta bata ba. Saboda ga lambon waya da danta ya bata kuma ya nuna mata wani wuri ya ce in ta danna wannan wurin za ta buga mishi, za ta same shi. Ita matsalan ta shine wayan batirin ya mutu. In ana son a taimake ta kawai a mata cajin wayar ta, ta san inda za ta danna, za ta yi magana da danta ta faɗi inda take, danta ya zo ya same ta. Kaga shi ma darasi ne. Iyaye mu tsofaffi ma waɗanda ba su karatun boko ba za su yi amfani da wannan.
Kukan da wasu alhazai ke yi na rashin samun abinci mai daɗi kuma sau uku a wuni ba sau biyu kamar yadda aka yi ba, in ji jami'a alhazai Alhaji Sani Dododo daga Kebbi, bai shafi dukkan jihohin ba.
Jihar Kebbi ɗaya na gari ana ba mahajjaci kwai, alhaji kusan da 4,115 a ce an ba kowa kwai, ya ce sa kuma cike da abin da kohinro abin nan na abinci. Mana ce cike da koko kuma me yake da Hausa da Turanci flat, faranti a ce an saka maka shi da kwai da safe. Ba shi kuma ga abin in ba shi ga kunu irin wannan ganan mu na gargajiya. Sannan kuma rana ce an ga dama a samu ka wake da shinkafa da man gyada. Kuma na zagaya jihohi, ya zaga magana nake da kai. Duk sample ɗaya abincin kowace jiha ina da plate ɗaya. Na dauki wannan ne kamar da faɗa saboda in je in gwada shi in ga kima tai, amma na san kuɗin da aka bani aiki ko ɗabe su ko ban kashi ba. Kuma Allah za mu mayar da abin nan da ya saura gaba da mana jiha kamar in Allah ya yarda.
Kafin barwa Saudiya na zaga wasu daga ofisoshin kula da alhazai wato mu'assasa, inda na ga suna ware takardun tafiya na alhazan da yawanci an yi ittifaki saura su ne fiye da tunanin sun bata ne ko ma dai sun zulle ne don samun sana'o'i a ƙasar ta Laraba mai arzikin man fetur. Nasiru Adumaili, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Nasiru. Daga can Abujan kuma har ila yau wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoton cewa kungiyar da ke fafutukar ganin an ceto ƴan matan Chibok, Bring Back Our Girls da Turanci, tana adawa da sake shigo da sojojin haya daga wasu ƙasashe domin yakar ƴan ƙungiyar Boko Haram.
Dr. Emar Shehu na ɗaya daga cikin jagororin wannan ƙungiya ta Bring Back Our Girls.
Lokacin jinagan da aka kawo sojojin haya da South Africa da Ukraine, mun nuna cewa ba daidai ba ne. Don dukkan da aka kai sojojin haya, abin da ke bin baya shi ne yana karye ƙarfin gwiwan sojojin ƙasa, kuma su sojojin haya ba a da tabbas cewa su ma ba ƴan laifin asiri ba ne. Don haka duk abubuwan nan ya sa can lokacin shugabancin Janata ce ba daidai ba ne, a kuma yanzu da muke jin kishin cewa kuma za a sake dawo da su karkashin wannan gwamnatin mun nuna cewa ba daidai ba ne.
Na tambayi kakakin hedkwatar tsaron Najeriya Kanar Rabi Abubakar ko ina gaskiyar wannan zargi?
Gaskiyar lamari dai wannan magana ba gaskiya ba ce, alhaka ba da tushen gaskiya ko kaɗan. Saboda abin da muke yi a wanda shi sojin muke a wanda shi ne Najeriya, kuma tun lokacin nan shugabannin sojin suka hau ba wani soja ɗaya. Ina tabbatar ma wanda ba ɗan Najeriya ba. Babu wani sojan haya da aka kawo domin yaƙi Boko Haram. Mu ki yaƙi mu kuma muna nan muna ci gaba da yaƙi mu, mun san cewa muna nasara.
Na sake tambayar Kanar Abubakar, to shin me yasa ake jin ake wa hankutar tsaron Najeriya zargin yin amfani da sojin haya a wannan yaƙi da ƴan Boko Haram?
Nasar da muke yi shine muke waɗanda suke da hannu da irin wannan abubuwan suke ganin cewa za a yi a ce an hana su abin da suke a da. Yanzu a ci nasara shine suke ganin cewa to bai kamata ba a bar su haka. Shi yasa suke zuwa suna yin wannan maganganu da ɓata sunan sojan Najeriya cewa muna wanda su wannan ba ƴan Najeriya ba. Tabbatar ma da mutane cewa sojan Najeriya muke wanda su kuma ƴan Najeriya ne, su muke mu aiki kuma ba za a ce wasu zo su yi ba. Nasar da muke samu su ne suke bakin cikin wannan nasara ɗin da suke muke samu.
Rahotanni dai sun ambato kakakin hedkwatar tsaron Afirka ta Kudu Sefue Dlamini na cewar ƙasarsa ba ta da dakaru a Najeriya, amma ba zai ce komai ba ko akwai sojin haya ko kuma babu. Amma abu ne sanye ne cewar ko a farkon wannan shekara sai da ministan tsaron Afirka ta Kudun Nosiviwe Mapisa Nkakula ta fidda wani gargaɗi mai zafi ga su sojin hayar na Afirka ta Kudun cewar hawanyarsu ta kyaramar Najeriya a daidai lokacin da ake ta iya madidin cewar gwamnatin Jonathan a wancan marra na amfani da sojojin haya daga Afirka ta Kudun. To amma ko a wancan marra sai da shugaban ƙasa na wancan lokaci Dr. Goodluck Jonathan ya shaidawa sashen Turanci na muryar Amurka cewar akwai wasu kamfanonin ƙasashen waje guda biyu da ke ba da shawara a dakarun Najeriya, sai dai bai tantance ba da ɗauko sojin haya ne koko ba su ne ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan, ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin ciki da gaskiya na nan tafe, to amma a halin yanzu, jiya da yamma wani bam ya tashi a unguwar Jimcilo da ke bayan garin Maiduguri, har ma ya kashe mutane hudu. Wakilin sashen Hausa Haruna Daudabiyu yana dauke da karin bayani.
Wannan tashin bomb din da ya auku ne a cikin wata mota kirar Gov da aka ce wani direba ne dauko su a kauyen Auno kuma yana kokarin shigowa da su cikin garin Maiduguri da sunar fasinja da kuma su waɗannan mahara da ke dauke da waɗannan bomabomai. Yanzu haka dai an jira kusan mako guda kenan ana samun tashin bomabomai a nan da can wanda ya halaka mutane da dama da kuma raunata wasu. Da kuma tuntubi daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian JTF to wai tarho wanda ya min karin haske game da aukuwar wannan lamarin kamar haka. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Haruna, masu sauraro lokaci yayi da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Kwanakin baya a cikin watan da ya shige na Satumba, wani ko kuma wasu mutane suka shiga gidan wani mutumi mai suna Muhammad Sani a wata unguwa mai suna Ja'en a Kano, suka kashe masa amaryarsa mai suna Aisha, har ma ana zargin an yi mata fyaɗe kafin a kashe ta. An ce a lokacin da aka gano gawarta, an samu ƙofar gidan a rufe kuma an samu wani tsani na wannan gidan a hannun makwabcin mai gidan, wanda ya ce ya shiga ne ya karɓi aro a ranar a lokacin da mai gidan baya nan. Kuma da alamun an yi amfani da tsani ne aka fita daga cikin wannan gida bayan da aka kashe Aisha. 'Yan sanda sun kama wannan makwabci, suka kuma kama wani aminin shi mijin ita wannan amaryar, aka gabatar da su a gaban kotu. To sai dai kuma akwai ayoyin tambaya da yawa kan yadda aka yi aka kashe marigayiyar da kuma batun waɗanda aka kama ɗin. A yau za mu fara da yin shimfiɗa da tattaunawar da na yi da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci, wanda ake kira Baban 'Yan Biyu, kuma ma'aikaci a gidan rediyon Express FM a Kanon Dabo, wanda kuma ba baƙo ba ne a cikin wannan fili namu na ciki da gaskiya.
Wato, al'amarin da ya faru a aƙalla kimanin sati huɗu zuwa biyar da suka gabata, inda a unguwar Ja'en da ke nan Kano akwai wani tun wato Abdul Zahir da kuma abocinsa Muhammad Sani, wato kamar yadda shi da yake bayani cewa abokai ne. Ranar nan da yake san saba tafiya kasuwa, ma idan gari ya waye tare tafiya kasuwa, so shi a cewarsa gari ya waye za ta ranar Juma'a kenan. So ya fito ya shirya daga gidansa, ya fito sai biyo ta gidan shi wannan abokin nasa wato Muhammad domin ya biyo masa su tafi kasuwa. To a ranar lokacin ya zo ya kwankwasa kofa da yake a unguwar matarsa biyu shi wannan, kuma a gidan amarya ya kwana shi a cewarsa. To ya zo ya kwankwasa kofa sai amarya ta fito, ita marigayiya Aisha ta fito sai take tambayarsa, sai yake ce mata
ai ya zo gun mai gida ne saboda lokaci yana nema ya kore musu ma za su tafi kasuwa. Sai take cewa ai yau ba a gidan nan ya kwana ba, yana gidan wato uwar gidansa. Shikenan sai juya ya tafi can. To lokacin da shi mai gidan wato Muhammadu zo gida ya kwankwasa kofa ya ji shiru, ya kira wayar matarsa wato ita amarya margayya Aisha kenan ya ji shiru. To a lokacin abin sai ya daga masa hankali, ya ga cewar sun rabu da matarsa lafiya. Kuma a wannan lokacin a safiyar ma lokacin da ya fito daga gidan ita ainihin uwar gidan nasa sun yi waya da ita amaryar wato da safa kenan, inda yake ce mata ya fito daga gidan uwar gida yanzu nan da ɗan lokaci kaɗan zai ƙara sunan gidan nasa. Nan dai mai mataimako makota suka zo aka balla kofa, aka balla kofa aka shiga kitchen ne shiru. Ana shiga ɗaki sai ga ita ainihin margayya Aisha a kwanta a tsakar ɗaki. Dan kamar yadda su waɗanda suka taimaka wa shi wato Muhammadin suka shiga gidan a lokacin da yake yi taimako makota, sun ce wato ita margayya Aisha ma tsirara aka tar da ita a tsakar ɗaki. Amma lokacin da salatin an sa an daure bakinta, hannunta ma an daure shi da abu mai kama da igiya haka ta baya, wanda hakan yasa ake zargin cewar la'alla ko wasu ne suka hauro gidan, la'alla barayi ne suka zo sata, ko kuma wani abu makamantan haka da ba su samu abin da suke so ba har suka yi mata tade ma. Da sai suka fito suka zo nan ta ga office ta sharaɗa wato police station, suka zo suka bayyana wa 'yan sanda abin da yake faruwa. Nan dai aka tashi 'yan sanda da mota suka tafi gida, suka je suka ɗauki gawar wato ita margayya Aisha. Daga nan suka kai ta asibiti, nan dai zuwa asibiti ba wani ɗan bata lokaci da suke tabbatar da cewar Allah ya mata rasuwa. Daga nan su 'yan sanda ta jihar Kano a bayanin da suka yi mana wato manema labarai cewar da faruwar abin suka fara bincike me ya faru. To shine daga baya ai wanda suka kama ma wato shi wannan Abdulzahir abokin shi Muhammadin wato abokinsa ne kud da kud, yana ɗaya daga cikin wanda suke zargi na cewar yana da masaniya dangane da rasuwar ita margayya Aisha. To sai dai kuma al'amarin a lokacin su 'yan sanda bayan da suka kama shi suka yi bincike, suka ce ai har ya bayyana musu ma cewar akwai wani soja wanda tare suka zo gidan. To lokacin su kuma da aka je kotu, shi Abdulzahir sai yake bayanin al'amar da har da ta kai ga su 'yan sanda sun gama bincike a cewar sai suka tura kotu. To a kotu sai labari ya canja, a inda a wurin 'yan sanda su abinda suka ce shi Abdulzahir da suka kama ya yi tabbatar musu cewar ai ya zo wannan gidan. In fact ma su a bayanin 'yan sanda sun ce a jikin wandansa sun samu fam a jiki. Kuma a binciken da likita yi ya gano cewar yana da alaka da sample wanda suka samu a ita margayya, don haka suke tuhumarsa da cewar yana da masaniya wajen ita ainihin kisan ita margayya wato amaryar shi Muhammad margayya Aisha, wanda dama 'yar asalin unguwar Fage ce a nan Kano, amma kuma lokacin da aka yi auren mai gidan nata ya ɗauko ta suka dawo na unguwar Da'in suke a zaune.
An faɗi ta yadda su waɗanda ake zargi sun aikata wani abu suka fita daga gidan ne, domin idan na fahimci bayaninka lokacin da mijin ya ce shi ya iso wannan gida ya tarar da cewa ƙofar tana kulle ne kuma daga ciki.
To lokacin su 'yan sanda sun yi bayanin cewar wanda lokacin da shi mijin ya zo, a yin dai akwai wani makoci da shi mijin ya fara yin magana cewar a taimaka masa saboda ya zo gidansa ya tarar gidansa a rufe, ya kira wayar matarsa a shiru babu komai. Akwai wani makocinsa wanda mutumin gyaran wuta yake, sai shi ya fara leƙowa lokacin da yake magana a taimaka masa a ga ko me yake faruwa a cikin gidansa. Shi ya fara leƙowa tare da shi har aka zo aka girgide kofar aka shiga aka ga abin da yake faruwa. Sai daga baya shi wannan makocin nasa sai yake bayanin cewar ai lokacin da kafin ya dawo ya shiga shi abin da ya sani da yake yana gyaran wuta, ya shiga gidan ya arsani
shi makwabcin
ya kware ko shi wannan makwabcin nasa, wanda lokacin da shi mai gidan ya zo da yake nema a kawo masa dauki shine kadai shi ya fara fitowa yake da nufin cewar me yake faruwa za su zo su taimaka.
Akwai 'yan sanda sun masa tambayoyi ne akan abin da ya kai shi gidan kuma abin da ya kawo maganar tsani cikin wannan magana?
Shi kamar yadda su dalilan 'yan sanda ta jihar Kano suke magana cewar lokacin da suka kama shi sun yi masa tambayoyi na cewar me ya sani dangane da ita rasuwar wato matar makocinsa amaryar makocinsa marigayya Aisha. Sai da bincike sai yake bayyana musu cewar kasancewar shi yana sana'ar gyaran wuta ne. To da gari ya waye wajen karfe 9 ya shigo cikin gidan Shehu Muhammad ya ɗauki aron tsani kuma sai da yawa matarsa bayani. Abinda shi kuma Muhammad ɗin yake cewa ai matarsa ba ita take zaune da gidan ba. Da ya san zai shiga ya ɗauki tsani ai da ya bugo masa waya. Shi kuma wannan makocin nasa zai ke cewa ai wai shi a tunaninsa sanayyar da take tsakaninsu ya sanya da ya shiga kawai ya gai suka gaisa da matarsa ya ɗauki tsani ya fita. Ɗaya daga cikin su kurbe da rundunar 'yan sanda ta jihar Kano suka kafa kenan na cewar shi wannan makocin nasa mai gyaran wuta shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke tuhuma da ainihin abin nan kisan ita marigayya Aisha. Har da zargin cewa kuma kafin a kashe ta sai da aka yi mata fyaɗe saboda a lokacin an tarar da ita tsirara haka zalika hannayenta a ɗaure a baya ga bakinta an sa selective alibi.
Akwai wani matakin da su 'yan sanda suka ɗauka ne a game da shi wannan makwabci da aka same shi da tsani na wannan gida a waje?
Eto ya zuwa yanzu dama su abin da suka bayyana sun riga sun gama bincike. Bincike sun riga sun gama sun aika kotu. A cikin shi wannan Abdulzahir ya yi bayanin cewar su abin da 'yan sanda suke faɗa ya musu duk bayanin abin da ya yi musu. Sannan akwai wani ƙarin mutum da ya waye soja shi ma abokinsu ne tare suka shiga gidan.
A shirinmu na gaba za mu ji ta bakin shi babban abokin mijin marigayyar wanda aka kama aka gurfana a gaban kotu. Za mu kuma ji ta bakin mahaifiyarsa kan wannan al'amari. Allah ya ji ƙan Aisha.
Yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mu sallama.
Donald Trump wadda yake neman jam'iyyarsa ta Republican da tsaida shi takarar shugabancin Amurka ya ce yau da duniya tana zaune lafiya idan 'yan mulkin kama karya Saddam Hussein da Muammar Gaddafi suna kan mulki. Jiya Lahadi ne Trump ya furta maganan a yayin da yake magana da kafofin yaɗa labarai. Trump ya ga shirin tashar talabijin ta CNN cewa Iraki ta zama tamkar jama'ar Harvard a ƙaurin suna amma wajen ta'addanci. Ana fille kawunan mutane, ana halaka su cikin ruwa, yanzu haka rayuwa ƙasar ta fi tsanani idan aka kwatanta da zamanin da Saddam Hussein ko Gaddafi suke mulki a ƙasashensu, inji Donald Trump. Trump ya ce gabas ta tsakiya ta ruɗe ƙarƙashin shugabancin shugaba Obama da kuma sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wato babbar abokiyar hamayyarsa a neman shugabancin Amurka wacce take neman jam'iyyar Democrat ta tsaida ta wannan takara. Hakanan Trump wanda shine a kan gaba tsakanin masu neman jam'iyyar ta Republican ta tsaida takarar shugabancin Amurka ya zargi tsohon shugaban Amurka George Bush saboda harin mamaye da Amurka ta kai kan kasar Iraq a shekara ta 2003 bisa rahotanni waɗanda aka gano daga baya cewa ba su da ƙanshin gaskiya cewa kasar ba ta da makaman ƙare dangi. Hakanan kuma Jamhuriyar Congo ta yi ƙuri'ar raba gardama kan shirin yin kuskurema ga tsarin mulkin kasar.
To a gaishe ka masu sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki hadda da darashin ta yi. A halin yanzu kuwa Jummai Alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.